sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Gwamnatin mulkin soji ta Burkina Faso ta dakatar da daya daga cikin mashahuran gidajen rediyon kasar bayan da ya watsa wata hira da ake ganin tamkar cin fuska ne ga shugabannin sabuwar gwamnatin mulkin soji ta Niger. An dakatar da gidan rediyon Omega nan take har sai illa masha Allahu a cewar kwamishinan sadarwa Jean Rimtalba Emmanuel a cikin wata sanarwa ya ce an dauki matakin ne domin kariyar mutuncin kasar. Gidan rediyon ya watsa wata tattaunawa da Usman Abdul Mumuni kakakin wata sabuwar kungiya da aka kafa mai fafutukar dawowar shugaba Muhammad Bazoum kan mulki. Sanarwar ta ce kalaman na Abdul Mumini na cin zarafi ne da ke kira zuwa ga tashin hankali da yaki kan yancin jama'ar kasar Niger da kuma neman dawowa da Bazoum kan mulki ko ta halin kaka. To sai dai a jiya Juma'a gidan rediyon ya ce zai bi duk hanyoyin da suka dace domin kalubalantar matakin na dakatar da su, matakin da yake sun saba wa doka da yancin bayyana ra'ayi da kuma yancin aikin jarida. Kasar Bangladesh na samun karuwar adadin waɗanda ke mutuwa da kuma kamuwa da cutar mummunan zazzabin cizon sauro yayin da mutane sama da 360 suka mutu a wannan shekarar. Haka kuma an sami karuwar kamuwa da cutar da sauro ke yadawa. Masana sun ce watan Agusta na iya zama mafi muni saboda yawan ruwan sama lokacin da kuma sauro ya fi yawan hayayyafa a cikin ruwa maras kyau da suke kwantawa a kusa da inda mutane ke rayuwa. Hukumomi sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon barkewar cutar a Bangladesh ya kai 364 yayin da mutane 78,028 kuma suka kamu da cutar tun daga watan Janairun wannan shekara. Gwamnati ta tura kotunan tafi da gidanka domin sanya ido kan duk wani nau'i na kare doka tare da samar da ƙarin gadajen asibiti domin kula da mutane. Sai dai mazauna yankin da dama sun ce matakin da gwamnati ta ɗauka bai wadatar ba. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An jiyo ƙarar fashewar abubuwa da dama a faɗin birnin Kyiv da safiyar jiya Juma'a. Tun da farko magajin garin Vitali Klitschko ya buƙaci mazauna yankin da su shige matsugunan kariya daga hare-hare ta sama, kuma jami'an Ukraine sun ba da gargaɗin kawo hari ta sama a rufaɗin ƙasar. Sojojin Ukraine sun harbo wani makami mai linzami a kusa da wani asibitin yara na birnin a jiya Juma'a. Karikicin makami mai linzamin sun fada kusa da asibitin to amma ba a sami rahoton raunata wani ba. A halin da ake ciki an rufe sararin samaniyar filayen jiragen sama guda biyu na Rasha da ke Bunukbo da Kalugo na wani ɗan lokaci a jiya Juma'a saboda zirga-zirgar jirage maras matuƙa. To sai dai kuma tuni da aka sake buɗe filayen. A cikin rahoton ta na leƙen asiri na yau da kullum game da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce akwai yiwuwar gaske cewa wani adadin masu ba da shawara ga rukunin Wagner za su halarci sa'ad da sojojin Belarus ke gudanar da atisaye a yankin Grodno na arewa maso yammacin Belarus kusa da iyakokin Poland da Lithuania. A jiya Juma'a babban lauyan Amurka Merrick Garland ya ba da sanarwar naɗa David West lauyan Delaware na Amurka da ke jagorantar binciken ɗan shugaban ƙasar Joe Biden wato Hunter Biden a matsayin lauya na musamman kan shari'ar. Sanarwar ta bazata ta zo ne yayin da jiya Juma'a masu gabatar da ƙara suka bayyana a gaban kotu cewa an kai ƙarshe da tattaunawar da ake yi da lauyoyin da ke kare Biden kuma shari'ar na tafiya kamar yadda ya kamata. Ways wanda Trump ya nada yana binciken harkokin kasuwancin kasashen waje na Hunter Biden tun daga shekara ta 2019. Gwamnatin Biden ta ci gaba da aiki da shi domin ci gaba da gudanar da binciken.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Da a yau zamu duba irin matsalolin lambar da kungiyar ECOWAS ke fuskanta akan irin matakan da take dauka akan kasar Niger yau bayan jiyin mulkin sojoji. To madalla, wasu gungun ƴan boko a Nigeria da suka haɗa ƙwararru daga bangarorin rayuwa daban-daban sun aikewa shugaban kungiyar ECOWAS wata buɗaɗɗiyar wasiƙa akan matsalar ƙasar Niger. Waɗanda suka sanu a wannan wasiƙa akwai babban lauya Abi Mahmud, ƙwararre kan demokradiyya Farfesa Jibrin Ibrahim, tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Martin Luther Agwai, babban masani a harkokin kimiyyar dan adam kuma babban malami a jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto Farfesa Muhammad Kuna, masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu, jagororin wasu cibiyoyin fararen hula Dr. Kole Shetima da Dr. Hussaini Abdu, shugaban cibiyar bincike kan raya arewa Dr. Usman Bugaje. Sauran su ne babban dan jarida Kabiru Yusuf, Maryam Uwais, Muftahu Baba Ahmed da Dr. Yahaya Hashim. Wasiƙar da waɗannan hamshaƙai suka aikewa shugaban kungiyar ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu, na tsokaci ne da kuma nuna damuwa akan halin da ake ciki a ƙasar Niger da kuma irin matakan da kungiyar ECOWAS ɗin ke son ɗauka. Dr. Kabiru Adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant na ɗaya daga cikin waɗanda suka sanya hannu a wannan wasiƙa ga kuma ƙarin bayanin da ya mun.
A yi ƙoƙari muradin mu na ƙasa wato na Najeriya da kuma muradin ƙungiyar raya tattalin arzikin yankin Afirka ta Yamma ya zan sun zo ɗaya. Ma'ana yana iya kasancewa muradin mu a matsayin mu na ƙasa akwai bai zai samu bambanci da muradin da ita ƙungiyar ECOWAS take da shi, to duk lokacin da aka samu haka dole ne a yi ƙoƙarin daidaita shi muradin. A ƙarƙashin wannan sai muka jaddada goyon bayan mu ga yunkurin da ita ƙungiyar ECOWAS ta yi, muka kuma jaddada goyon bayan mu da matakan da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu yake ƙoƙarin ɗaukawa, sannan muka jaddada goyon bayan mu na cewa hanya guda tilo wanda za a iya canza gwamnati shine ta hanyar zabe. Duk wata hanya wadda ta saba ma hanyar zabe to mun yi tunda ita ba ma goyon bayan ta. A ƙarƙashin wayannan ne muka nuna muhimmancin matakan da ita ECOWAS take kokarin daukawa matsayin ta na kungiya wadda kuma sauran kungiyoyi na duniya ke yarda da shi. Mun kawo batutuwa a ƙarƙashin wannan, a cikin su har da nuna buƙatar in an ciga to a ringa hulawa. Misali yanke wuta da aka yi, mun kawo batun cewa akwai yarjejeniya na ƙasa da ƙasa wadda Najeriya take da shi tsakanin ta da Niger, wanda kuma dole ne akwai buƙatar Najeriya ta mutunta wannan yarjejeniyar. Rashin mutunta wannan yarjejeniyar zai iya jawo sakamako wanda zai iya shafar zaman lafiyar yankin gaba ɗaya. Muka kuma kawo batun amfani da ƙarfi a yanayi inda akwai ƙasashe na duniya, misali ƙasar Amerika, ƙasar France, wanda suke da dakarunsu a ƙasar Niger, zai iya shigo da wani yanayi wadda ba wai karfin sojan da ita ECOWAS take amfani ta tunanin yi ba, a'a fahimtar da ake yi na cewa fa ita kungiyar ECOWAS din ta zama misali karin hafshin kasashen duniya, to kasancewa akwai wayannan dakarun wayannan kasashen zai iya ƙara tunzura shi irin wannan yanayin. To wato takaice akwai buƙatar a yi takatsantsan da shi wannan yunkuri da ake yi. Akwai sauran batutuwa da muka yi na yiwuwar in aka yi amfani da karfi zai iya ƙara ta'azzara yankin a cikin wani yanayi na rashin tsaro da kuma buɗe fage na ƙungiyoyi masu zaman kansu irin hadda na addini ko wayanda suke ikirarin jihadi, su yi amfani da gibin da za a samu su ƙara bunƙasa ayyukan da suke a shi wannan yankin. Sai kuma muka kawo batun mata matsaloli na dangane da yanayi na ƴan gudun hijira da sauransu da kuma rarrashi wanda shi barin irin wannan hali wanda ake ciki na takunkumi da kuma shi kanshi yiwa amfani da ƙarfi zai iya ta'azzara yankin a ciki a takaice dai muna nuna buƙatar na ayi amfani da hanya na diplomasiya wanda muka rarraba biyu wato hanyar na ita gwamnati da kuma hanyar wato wanda ba cikin gwamnati take ba a karkashin wannan muka kawo batun cewa akwai sarakuna akwai ƴan kasuwa akwai gasunan dai waɗanda suna da fada'aji kuma suna da hanyoyi wanda za su iya kawo yanayi wanda zai rage irin fage wanda ake ciki yanzu na kusan kowane gefe na kallon gaba mai juna a karkashin wannan mun kawo buƙatar da shawarar a rage amfani da karma amfani da ƙarfi don a ba mu diplomasiya shi wannan din da muka ambata na farge na farko da kuma na biyu dama a cimma burin da ake son a cimma mun kuma kawo batun cewa gwamnati ta inganta goyon baya da za ta ba mu waɗannan waɗanda muka ambata cewa ba ƴan gwamnati bane amma suna da fada'a gida ta iya tunkarin waɗannan mutane waɗanda suke jiwon da suka yi juyin mulki a Nijar kuma za a iya cimma burin da ake son a cimma sai kuma muka kawo buƙatar cewa ita gwamnati ta yi amfani da kafafe na yaɗa labarai abinda ake cewa strategic communication don cimma burin da kuma samun goyon baya a ga 'yan ƙasa da kuma tabbatar da cewa ita kanta ƙungiyar ECOWAS ta yi amfani da shi wannan strategic communication ɗin don ta samu goyon bayan kowane ɗan ƙasa wanda yake wannan yankin kuma burin take son ta cimma yanayin yadda aka bari yanzu wanda kusan ana fahimtar cewa Najeriya ce take tattaka mai Nijar hari ba wai misali yunkuri bane wanda ECOWAS ta yi ba kuma wai saboda yunkurin da sojojin suka yi ba na birinci suka yi da kundin tsarin dokar ƙasa na Nijar da kuma duk wani yanayi da ko kuma shi inganci na tsari wanda ake da shi a ƙarƙashin kungiyar ECOWAS da kungiyar African Union da kuma kungiyar majalisar da kuma majalisar ɗinkin duniya to ya kamata a yi amfani da strategic communication wato hanya na yaɗa labarai ta yadda za a samu goyon bayan 'yan ƙasa sai kuma tabbatar da cewa burin da ake son a cimma shine a mayar da tsari na mulki na 'yan ƙasa wato na demokrasiya a ƙasar Nijar.
Dr. Kabiru Adamu. Tuni kuma wasu gungun 'yan Najeriya da ƙungiyoyin masu zaman kansu suka shigar da ƙungiyar ECOWAS ƙara gaban kotu domin fargabar da suka yi cewar ECOWAS za ta ɗau matakin ƙarfin soji akan Nijar.
Using force to change government, you talk about a constitutional change of government. When we are using force,
Profesa Bola Akinterinwa da ke zama tsohon Director General na Cibiyar Nazarin Al'amuran Ƙasa da Ƙasa ta Najeriya kenan ke cewar amfani da ƙarfin soji don sauya gwamnati. In kana magana ne akan canza gwamnati ba bisa ƙa'ida ba, amma yanzu suna son amfani da ƙarfin soji don sauya gwamnatin mulkin soji a ƙasar Nijar. Matsalar anan shine gwamnatin Nijar ta soja ce da ake son canzawa, ai talakawa na goyon bayanta. To yanzu in za a je don sauya ta, muradin wane ne ake son karewa? Kaga wannan tufka da warwara kenan. Kasar Najeriya fa ba ta goyon bayan mamaya a tun shekarar 1966 lokacin da ta fara aikewa da dakarun haɗin gwiwa na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Congo. In ka duba rundunar ECOWAS ta 1 da ta 2 da suka yi aiki a Liberia da Sierra Leone. Mu aikin sasantawa ko shiga tsakani muka yi, Najeriya ba ta taɓa tsirar a mamaye ko kuma a kai hari a wata ƙasa ba. Prime Minister Najeriya na farko Sir Abubakar Tafawa Balewa shi fara ayyanawa ƙarar cewar Najeriya ba za ta taɓa kai hari ko mamaye a wata ƙasa ba.
That we will not have any territorial ambition, that we will not aggress, that we will not do anything.
Zaman tsohon Director General na Cibiyar Nazarin Al'amuran Ƙasa da Ƙasa ta Najeriya, Farfesa Bola Akinterewa. Tuni dai su Farfesa Bola Akinterewa suka nufi kotun ECOWAS don jan burki ga kungiyar ECOWAS bisa matsayinta na cewar za ma ta yi amfani da karfin soji in ta kama domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya a kasar Nijar. Na tambayi wani dan gwagwarmaya kuma lauyan tsarin mulki da ke kare haƙƙin bil'adama, Barista Yakubu Sale Bawa, shin ko menene matsayin wannan kalar da aka kai ECOWAS bisa doron kundin tsarin mulkin na ECOWAS
wannan kungiya da ta kai to ECOWAS states ko tu suna da dama su haka gaskiya ta ce waɗansu daga cikin mu mun fara zantawa mun so mu dauki wannan matakin dan haka hakan da suka yi yana da kyau kwarai matuka abin da ya kamata mu duba shine da akwai doka wadda muke kira African Charter on Human and People's Rights wadda yake doka ce wadda ta shafi dukkan wata kasa da take karkashin ECOWAS abinda wannan doka take magana cewa bai kamata amfani da karfin soja a tsangumi wata daga cikin kasa da take yankin Africa ta yamma ba wato a turance ba a amfani da aggression a nemi karfi a tirsasa domin yin haka zai kawo matsala kuma zai jima mutanen da suke a wannan kasa kuma ya take kuma ya danne ya karya haƙƙi da suke da shi na damar da suke da ita na matsayin su na ɗan adam abin dubawa kenan domin sashe na 1 5 15 16 17 21 22 da 4 na wannan doka da na riga na ambata wato African Charter on Human and People's Rights ta ba su dama da su haka gargashin wannan sashe za su iya zuwa su kawo su fuskanci kotu su nuna cewa matakin da ECOWAS suke dauka a kasar Niger ya saba ma wannan doka dan haka kada haka na biyu abin dubawa shine lokacin ko kuma shekaru da baya da suka wuce kaman yakin da muke a Sierra Leone dole ne a kowane lokaci da kuma yanayin da muka samu kanmu dole mu tsaya mu duba mu amfani da basira da tunani da an yi haka amma a wannan kasar Niger yin hakan zai zama da matsala kuma ba zai zama da taimako ba abin da zamu duba shine su kansu kasar Niger din suna jin dadin jiya mulkin da murna suke kuma sun yi na'am da shi so dan haka a zo a nemi shiga da karfin soja domin a maida wannan tsohon shugaban kasa zai zama da matsala kwarai so dan haka a tunani na kuma bisa ga yanda ne nazarin al'amura daukan mataki na soja da amfani da karfin soja a daidai bindiga ayi aika aika ko kuma a ce za a yaki domin a maida shi da an yi lokacin da ba amma abubuwa yanayi yakan canza kuma yanzu yin hakan ba zai zama da tasiri ba
barista Yakubu Salebawa Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gai da Malam Hassan yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na dadan gari Shirin da gidan rediyo nagarta muryar haɗakan jama'a da haɗin gwiwa da gidan rediyo muryar Amurka sashin Hausa ke kawo muku a lokaci irin wannan. To yau muna ɗauke muku da tarihin garin Rigacikun ne. Abokan aiki Hafsat Shehu Rigacikun da kuma Musa Adamu Gulbala suka hidiman yin hira da Alhaji Isaac Ibrahim Galadiman garin Rigacikun wanda ya ɗauki gabaran bamu tarihin na garin Rigacikun ɗin. Kamar yadda za ku ji daga bakin sa
ainihin asalin tarihin Rigacikun Filani su suka kafa Rigacikun Katsinawa ne Rumawa su ne suka tatso daga Katsina lokacin da Allah ya kaddara za su tashi daga Katsina rimayen Katsina Ruma sun so ma zama a Kano kamar yadda iyaye suka ba mu tarihi farkon zaman su sun aika mai mamarsa ba sarkin Kano don gari guda ne suke tare ba karamin mutane bane tawagan su gari guda ne kamar jama'a suke jikin bi suka aika ma mai martaba sarkin Kano za su je kasan shi su kiwo suka je jaka da je sai jama'a mai martaba sarkin Kano na wannan lokacin da ya dawo ya faɗi masa cewa ya yadda su shigo kasan shi su kiwo suna zaune lokacin a Katsina ba su taso ba a Ruma Rima Katsina da suka samu wannan izini sai suka yi tawagan suka taso don su je kasan Kano su kiwo to sun zauna shekaru a kasan Kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a kasan Kano sai ba su zauna ba har shi Abdullahi sarki Abdullahi yana faɗi min cewa su akwai yansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin Kano ainihin cikin gidan sarkin Kano to suna zaune zama suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga kasan Kano za su zo kasan Zanzau to kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin Zanzau kasan Zanzau kenan nan cewa za su zo kasan shi su kiwo suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso daga kasan Kano suka yi masauki a kunkumi nan suka zauna a garin Zariya kunkumi to sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi din nan saboda a wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen baye kwari da baka din nan irin lokacin yaƙe dai irin na da to suka yanke shawara za su samu wurin da su zauna su yi gari su zauna ana nan suka yanke shawara suka ce to Isiyaku shi ne mai wannan gidan ana ce da shi Isiyaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina kun gane to shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a malakan shi guda uku su uku shi ne na hudu shi ne jagoran tafiya suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi to suna nan suka ya taho da kiwo na mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadan su ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin wayan ma na baya na mun san akwai daji ba kankani ba to yazo sai suka yi dace a nan gadan sobawa nan lokacin rafi ne ba wani gada ba tunda lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi tunda a lokacin muna mulkin turawa ne sun zo bayan sallan azhar kafin sallan asar ya ce samari ina za ku to sai ya ce iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi a lokacin nan suna da tawaga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a ba kankani ba Fulani ne tantakarin filancin ne sosai ba wai filancin haka na sama-sama ba filancin ne kawai to shikenan ya ce to ku dakata ku yi haƙuri ga sallan ga al'asar ya gabato samu su je in sallan la'asar sannan su haye lokacin rafi ne wurin mai tsarki bai cike irin wannan da kasa haka ba sai ce suka dakata suka yi la'asar ya zo suka yi sallah la'asar ashe shi wannan mutum bawan Allah malami ne da suka gama sallan ya kwance gwajin shi ashe akwai Qur'ani a ciki sai ya bude Qur'anin wasu aya ya karanta wannan sai ya yi musu irin bugun sabi din nan yace to ku taho ku sa fuskanku kudu ku yi tafiya idan kun tsalla kun haye wannan rafi daga wannan rafi ku yi tafiya in kun tsalla ki za ku sake samun wata rafi a gabanku ku je ku sa fuskanku kudu ku yi tafiya shi ne suka zo suka samu wannan rafi na wajen gidan Alhaji Ibrahim Zailani wannan to a lokacin nan dauji ne duka ba kowa ba mutane har nan ma din ba mutane kun gane dauji ne suka haye wannan rafi yace in kun haye wannan rafi za ku sake sa fuskan kudu ku yi tafiya za ku tadda wata rafi kuma a gaba ita ne wannan rafi na wajen angon mahauta suka yace to ya gaya musu cewa to daga wannan tsakanin wannan rafi da wannan rafi za ku zauna za ku yi gari za ku zauna lafiya ba ya kyake ba fitintinu Allah zai kawo muku zaman lafiya a wannan wuri suka zo suka ga wannan rafi wannan kin ga zaman rafuka okay nan ko alhamdulillah shukran to sai suka ga wurin da za su yi gari kaman yanda ya ba su shawara suka salo wannan gidan shi gidan Isyaku kenan wannan suka sari wancan kuma gida shine gidan Ibrahim suka sari wancan gida shine gidan Abdurraziki wanda yake duka nasu ne na filani wanda suka abuna amma dai ukun nan shine suka sa suka alama don kar su bace in suka taso suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka tawo kuma gashin abin suka ajira nan da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari suka sai zama gari anan waɗansu a tawagan nasu wani malami wani shehi shi sai ya nufi ɗan dume bai nufo nan ba kanmu mun je gurin shi to duka tushe ɗaya ne da wani kuma wanda suke shi zaune a cikin garin kunkumi nan Allah ya zaman shi a ɗan dume shi kuma wannan ɗaya malami ne shi kuma yana zaune a nan kunkumi cikin garin kunkumi ne ya gari shi suka zauna a nan ya zauna sannan daga nan su wanda suka abunan suka taso sai suka yi rugajensu a can tsallake wajen da NTI tun daga nan hayin wannan rafi shi ne rugajensu shi ne har ya kama wajen NTI don rugajensu ne suka yi daga nan sai suka da bukokinsu duka da suka yi birjik yadda suka zauna sai suka aika afaka tsohon gari ne babban gari ne bari-bari ne su ne da afaka su suka kafa afaka mafi yawansu kin gane wa'innan kuma su kuma filani ne Allah ya kawo su wannan wuri suka aika suna neman gudunmuwa su taimake su wanda za su gina ganuwa a ganuwan gari suka ko ba su gudunmuwan jama'a irkin bi kafin ai haka aka zo aka sa tushen ginin da za a yi ganuwan rigacikun sai aka ce suka zo sun haɗu wancan gudunmuwa da suka zo bare-bari sun zo kawo musu ɗauki na gudunmuwa suka haɗu kuma da nasu jama'an nan aka nan da nan cikin ɗan lokaci aka gina ganuwa da aka zo farkon da za a sa tushen ganuwa ba jagoransu shi kuma a lokacin nan shi ne Malam Ibrahim shi ne mahaifinsu Madaki a yasu Abdullahi da Madaki da sauran lokacin ba a natsa su sarauta ba kwata-kwata sai suka ce mashi shi ne zai asasa ginin ganuwa yake a'a yace shi ba zai so mu aikin nan ba tun daga na gaba da shi shine Abdurraziki to yace a'a shine zai asasa ginin suka ce a'a sun ba shi ne saboda martaban da Allah ya ba shi shi zai so mu asasa ginin nan daga nan dai har suka ciwo kanki ya yadda zai so mu ginin ganuwa to aka kwaba kasa aka so mu ba shi laka a daidai kofar wajen masallacin nan da Husaini Jalo ya gina ga ta nan wannan to nan ne ainihin kofan arewa ta nan aka asasa ainihin asalin ginin ganuwan rigaciko da aka gama aikin ganuwa din aka yi kofofi hudu da kofan gabas da kofan kudu da kofan arewa da kofan yamma kin gane to an samu suka zo kuma kowanne aka kama yinda zai za a yi gidaje da suna rugaje ne duka su biyonsu kowanne suna da hiyar rugansu suna zaune to kowanne aka zo kama ginin gidaje suka zauna
kadan daga cikin tarihin garin rigacikun kenan da kuke ji daga bakin Alhaji Isaac Ibrahim Galadima rigacikun kashi na farko a kashi na biyu da zai biyo bayan wannan shirin za ku ji yadda garin rigacikun ta haɓaka har ta zama gari da ke ɗaya daga cikin wanda yake jingine da garin Kaduna wanda ya samu wannan dogon tarihi da kuma alfarma na samun wannan bayani da muka yi daga bakin Alhaji Isaac Ibrahim Galadimar Rigacikun. Wadiya ta musamman ga Hafsat Shehu Rigacikun da Musa Adamu Gulbala wakilin gidan rediyo na Gatta da suka je suka hira da shi Galadima domin samun wannan cikakken bayani na tarihin Rigacikun daga gare shi. A madadinsu da kuma sashen Hausa na gidan rediyo na Gatta muryar harkan jama'a da kuma haɗin gwiwa da sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka Nasiru Yakubu Binnar ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.
Haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.